السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لتنين 24 غوتا رمضان هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة عليه دولة 30 بيار. إن شاء الله تعالى زامن شكبال كراتو كمريد داك سابا أتكين سورة الأنعام أولنا مسلج كافن ننزاء كرانتا تنبيوي. إن شاء الله تعالى وانا ينا تنبيا تشيوا يا هلتا طالبين إلمي يكفى هجة دا حديثي صحيح البخاري كو صحيح مسلم كو نلتافي نا الديني كو تما أنن آيان القرآن باتاريد كو ينحكا دقا مالمي با أدولي سيدو كو ينحكا دقا قولي مالمي سنن يا هلتا كما إلمو تنيجي kota hanyar kaset ya ji malami ya kawo hadisi ko aya ko ya fassara, sannan sai wani abu ya faru wanda ake bukatan hujja, ya ji cewa tabbas ya ji wani malami ya karanta ko ya fassara ko ya faɗa ko ya kawo hadisi, ya halatta gare shi ya kawo ba tare da ya ji ya zauna a gaban malami ya karanta ya koyar da shi ba, amma ya kiyaye. Ai shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mutumin da wato Allah ya rahama ga mutumin da ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kiyaye ta kamar yadda take, ya kuma isar da ita ga wanda suka kamata a isarwa kamar yadda a hadisin yake. Okay, dan ya ji daga bakin malami ya gangaro da hadisai ko ma'anar ayoyi ko da ta hanyar kasu da ya ji, sannan shi kuma ya iya kiyayewa yadda abun yake, sannan sai ya ji wasu mutane ko suna takaddama ko kuma sun kasa gano hujja akan wani abu ko kuma halal ne ko haram ne, to ya halatta gare shi zai iya bayani. Haka ma kuma zai iya tsinko fatawar malamai ta hanyar ko ya ji a kasir ko ya gani a TV ko ya gani a ko ta wani irin hanya na kafafen media, amma ya tabbata ko da cewa shi ba malami bane, amma ya tabbata lalle ya ji malami ya faɗa daga cikin malamai ya ce kaza, to ya kawo nassin bayanin malamin da ya ji ko kuma cikakken ma'anar maganar malamin, ko da ya kasa kawo lafuzan malamin to tabbatar ya kawo tabbas haka malamin ya faɗa, kuma haka abun yake nufi. Wannan ya halatta zai iya faɗan cewa malam wani ya yi fatawa da kaza lalle ya ji, so in ana neman halaccin abu ko haramci. Amma ba dai mutum ya zauna shi kadai kawai ya zama yana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai ba tare da ya koyo su ko ya bi didigan su a cikin littattafai ba, ko kuma ba tare da ya dosa ne wasu ilimummuka. Akwai ilimummukan da in mutum yana so ya fassara hadisi sai ya same su, yana da wasu abubuwa a tattare da su. Haka nan yana so ya fassara alqur'ani, akwai wasu ilimummuka ba kawai ya zo gun malami ya fassara masa ayan kadai ya isa ba, akwai wasu ilimummuka da in ba ya mallake su ba in yana fassara alqur'ani mafi yawa zai iya samun matsaloli kamar yadda muka saba. Don haka idan bukata ta taso ya ji wannan ya isar wannan babu laifi, wallahu ta'ala alim. Sannan wannan yana tambaya shi kuma ya ce malam mahaifina ne yana da bukatan ya yi aure, shi kuma bukatansa shi ne ya yi makaranta, kuma makarantar ma da yake yi kamar yadda ya faɗa, wato makarantar ma da yake yi sai ya gagara samun wasu abubuwa na zuwa makaranta din, sai abun ya kai inda ya kai can tukunna mahaifin yake dan taimakonsa akan abun, kuma nan ma yakan yi dan taimako ne dan kadan. to malam me zan yi ne wato akan wannan al'amari din mai ya ce mai makaranta idan dai har mutum ba shi da wani tsananin bukatuwa zuwa ga aure to da sauki amma in dai akwai zai iya fadawa halaka in ba yayi aure ba kuma yana da halin zai iya yin aure ya rike iyalin da ya aura to yin aure shine domin Allah ne ya umarni da ayi aure don haka sai a tura waɗanda suka dace domin su jawo hankalin shi mahaifi din ya fahimci haka sannan kuma ya bada umarni domin dan ya zamanto yayi auren bisa umarnin mahaifi ne wannan yana da kyau sosai sannan mahaifa din ya kamata su abunna amma in mahaifin ya gane cewa shi wannan dan bai da halin yin aure ne don kamar yadda takardar ma take nuna zuwa makarantar kansa wani sai mai yakan gagare shi ya shiga wani hali sannan sai mahaifin ya dan ba shi taimako kadan kaga wannan yana nuna yana so ne wata ida tarbiyantar da kai akan sanin gogewa da rashi da kuma samu kuma wata ida ya lura da tattalin arzikinka da kuma yadda yanayinka yake watakila in kai aure ba ma maganar makarantar ba akwai yanayi na ɗawainiya to in har haka ne gaskiya bai kamata mutum ya yi aure ba ya da halin riƙe mata ba ya kamata ya yi aure ne lokacin da yake da halin riƙe mata don haka mahaifinsa akwai abubuwan da yake gane masa to da shi mahaifin ya san zaman aure kuma ya san kai ma yadda kai yo ka zo yanzu kake ta abun nan saboda haka ya san irinka matsaya ma'ana ƴaƴansa ya san kuma yadda harkan take to kai ma fa da kai auren zaka zama mahaifi ne yanzu to watakila irin waɗannan abubuwan yake duba to in dai ba tsananin bukatuwa ne zuwa ga za a iya shiga halaka in ba an yi auren ba bin mahaifi yana da muhimmanci ko da ba makaranta ma kake yi ba cewa ya ce baka dakatar da aure zuwa wani lokaci wannan ya halatta a gurin mahaifi kuma in ya faɗa in dai ba halaka mutum zai shiga ba to yana da kyau a yi masa biyayya a ɗan jira zuwa wannan lokaci din babu ne amma in mutum zai shiga halaka a nan kau lallai a samu mahaifin a yi masa nasiha domin ya ba da umarni a yi aure wannan kuma ya tambaya cewa shi yana itikafi shi ɗalibi ne kawai na cikin itikafi a masallaci sai aka ce wai za a yi test zai iya tafiya ya yi test in ya dawo a ina ai da kai ne ya kamata a tambaye ka mutum zai yi test kuma yana itikafi zai iya yana itikafi wato itikafin ya kamata ka bawa karfi ba test din ba saboda haka in mutum ya fita ya tafi test sai ya wuce ta can ya jira exam saboda ya riga ya gama bata itikafin sa yawa ba itikafi kawai shi ibada ce ta musamman da ake yin ta a masallaci ba zuwa koyina zuwa janaza ma ba a kai mutum abu ne aka ce ma kai karkai zuwa gaida marar lafiya ma aka ce mai itikafi duk ba zai ba zuwa sada zumunta ko wasu abubuwa duk aka ce mai itikafi ba zai ba to saboda haka in ya zaɓi zuwa ya yi test to shikenan kawai sai ya wuce tukan dama sai ya ɗau takardunsa da sauran ƴan ledarsa da ya shigo da ita masallaci sai ya wuce ta can in ya yi test don ya riga ya gama ɓata itikafi in zai sake shiga itikafi ko bayan wannan test ɗin da sauran dama to wannan zai sake wata niyya kuma ya sake sabon itikafi wancan kan ya rusa shi don haka bai kamata ba a yi je test in za a yi itikafi don haka sai a lura da duk irin waɗannan abubuwa ne wannan kuma mai tambaya ne ta tambayar ita ce shine yana aikata alkhairi sai kuma in ya aikata alkhairi wani sai ya ji kamar don wasu yake yi amma sai yana kokarin karewa wani kokarin korewa to malam menene hukuncinsa wato menene hukunci na a dangane da haka idan mutum yana aikata alkhairi dama shaidan yana iya zuwa masa da wasuwasi dama ikhlasi yana da wuya ai ikhlasi yana da wuya kullum mutum kawai ya sa domin Allah zai yi abu idan ya sa zai yi abu domin Allah to shikenan insha Allah ta'ala sai Allah ya taimake shi dama wani sai sai kai niyyar yin alkhairi sai shaidan kuma ya bijiro sai wani niyya kuma sai ta nemi shigowa idan niyya ta shigo wata daban sai mutum ya dage ya kore ta shi yasa malamai magabata suka ce wani zaka ji ya ce yayi shekara 40 yana jinyar zuciyarsa akan ikhlasi wani yayi shekara 30 yana jinyar zuciyarsa akan ikhlasi to yana so ta zama tana tabbas akan ikhlasi sannan kuma sai shaidan ya rinka shigo masa da wasu abubuwa wannan shine abinda yake faruwa, don haka irin wannan yana faruwa amma mutum kare karkata zuwa ga shedan matukar ya san manufarsa, don Allah ya tashi zai aiki kawai cigaba da aikinsa. In ya fasa aikin kuma nan ma to ya fara kuma wani halaka ha yanzu, don tsoron wasu kuma ko kar a ce kaza sai ya fasa aiki to nan ma matsala ne. Don haka ba a fasawa kuma sannan ana tashi da niyya mai kyau. Don haka in ya san ya yi niyya mai kyau to ya dogara har ƙarshen aiki insha Allah a wannan niyyar yake. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta ƙarshe ko kusa da ƙarshe yace, shin ya halarta yin istikhara da rana ko kuma dole sai da sai cikin dare ne ake istikhara? Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ai istikhara da rana ko da daddare ba, bai ware masa lokaci ba. Yace idan ɗayan ku kawai yayi azaman wani abu ko wani al'amari mai muhimmanci ya bijiro masa, to yayi sallah wa'inda ba na farilla ba, yayi sallar nafila sannan yayi istikhara, sai faɗa musu du'aul istikhara. Dok inda rana ne ma mutum yake da lokaci kawai sai ya istikara a lokacin, inda yamma ne lokacin da yake nafila ne, a da daddare ne, da safe ne, da hantsi ne, duk gaba daya istikara kawai ana yin sa a lokacin da mutum ya ga yana da daman zai, dok sai ya istikara, ba a ce dole sai da daddare ba. Wallahu ta'ala a'lam. Daga ƙarshe kuma wanda yake tambayarsa ita ce malam ina son Amini bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda ake hada sahu don kawar da waswasi ko shigan shedan cikin zukatan mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a hada sahu, a kowa ya hada kafarsa da dan uwansa, sannan ya hada kafadarsa da dan uwansa, sannan kar wani yayi gaba ko wani yayi baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doshi kirjin wani daga cikin sahabbai saboda ya bankaro ya wuce su hakan nan kada, ya doka shi baya, yace sannan Allah subhanahu wataala baya kallon sahun da ya karkace, domin yowansa gaba ya sa sahun zai bankare, wannan sun yi gaba wannan sun yi baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai dubi zuwa ga sahu karkacecce, don haka ana so a miƙe sahu ne zarriyan da yake, inda ba kamar inda ake yin sahu a gindin Ka'aba a kewaye, to hatta shi din zarra ake so a tafi a kewaye ita Ka'aba ne, ba wannan yana karkace wannan yana gaba wannan yana baya ba. Sannan idan ya aka daidaita sahu yakan ce wasuddul khalal, yakan ce wa sahabbai wasuddul khalal, ku toshe duk wata kofa, kar ka bar sarari tsakaninka da wani, ku manne tsakaninka da wani, kar ya zama akwai sarari tsakaninka da shi, ko kafadanka da kafadansa nasa daban naka daban, kun bar sarari, shedan yana shiga ta wannan sarari din ya rinka jefa muku wasu wasi a cikin sallah, yana samun wasu abubuwa daban. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a tare abunan khalal. Sannan fatimmu saffal awwal fal awwal. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce a cika sahun farko sannan na baya sannan na baya, wato jeri jeri, daga sahu na farko sai sahu na biyu sai sahu na uku, haka zabi, sai sahu na farko ya cika gaba daya. In akwai wani guri a can bai dace ba wani ya fara sahu na baya, sai an cike shi. Sannan ana fara sahu ne daga saitin bayan lima, ba daga gefen dama ba, yadda sunna ta tabbatar. Duka idan ka duba shine ana fara sahu ne daga saitin bayan lima, domin shine fi kusa da lima. Idan misali yanzu a masallacin da za ta da sallah wani ya tsaya a can gefe, to bai kai wanda ya zo saitin bayan liman ya tsaya kusa da liman ba, to ana so ya tsaya kusa da liman, za ka za a saita bayan liman. Idan mutane suka shigo yawansu bai kai cike sahun farko ba, to sai su fara daga bayan liman, da nan gefen da nan gefen ya yi daidai wa daida. Sannan in ana shigowa ba kawai dole in kofar da ka shigo sai zama nan ne saitin sahunka ba, in ta can sahun ya yi gajarta, to in ka shigo ta kofar kudu to ta arewa kuma sahun ya yi gajarta akwai fili da yawa, to ba a so ka tsaya ta nan sai ka wuce ta can saboda sahun ya ringa tafiya yana karuwa daidai wa daida. Sannan in za ta da sahu na biyu ba shi kuma za a koma hannun daman liman ba ne, a shi ma saitin bayan liman yana karuwa ta nan da nan da nan da nan har ya cika. In za ta da sahu na uku shi ma saitin bayan liman, ba kawai a koma gefe can ba, gefe can ya yi nisa da liman, saitin bayan liman ya fi kusa da liman. Wannan shi ne sunna a wajen hada sahu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum. Muna fatan insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga waɗannan tambayoyi kamar yadda aka saba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa dharil ladina ittaqadu dinahum la'iban وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
الله سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ka kyale wanda suka rike addinin su la'iban abun wasa antin la'iban abun wasa a aikace walahwan da kuma abun wasa a tinanance a basirance la'iban wasa a aikace sun rike addinin kawai abun wasa rikon sa kai nan kashi idan mutum yana sallah kawai abun yadda ya ga dama yake yin ta bai karanta karatun ta yadda ya kamata ba karatun fatiha yadda ya ga dama yake yi ruku'i yadda ya ga dama yake yana sunkuyawa kafin a kifta ido ya daga yana zama yana sujjada kafin a ce me wannan kamar ya dora goshin sa kan wuta ya daga kuma ba zai gama zama ba kawai shikenan in ya daga goshin wani ma kawai in ya daga goshi sai saki mai ba kuma yi sujjada ta biyu kenan alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana dagowa daga sujjada ya zauna hatta ya atadila jalisan haka koya kuma almusii salatun sanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama har sai dukkan gaban sa sun koma sun daidaita sannan tukunai koma sujjada na biyu har ma ga abin da yake fada yana addu'a Allahumma ighfirli warhamni wa ahdini wa afini warzuqni sannan tukunai koma sujjada ta biyu ba haka kawai yake yin ta yadda ya ga dama ba don haka Allah subhanahu wataala yace wa zaril ladina takhadhu dinahum la'iban ka kyale wadannan da suka rike addinin su la'iban abun wasa wa lahwan kuma abun wasa la'iban shine wasa a aikace mutum yana wasa da addinin lokacin da yake in zakka ne ya dauko abun da ba shine iya yawan zakkan ba abun da ba wannan kawai ya rike addini wasa ne babu wani Allah da wannan aiki in azumi ne yana abubuwa yayi wancan abun da zai bata masa azumi yayi wasa a can yayi ashar yayi zagi yayi wannan yayi gijiba yayi annamimanci yayi menene ittakadu dinahum la'iban wajen wasanni a aikace walahwan da kuma wasanni a tunani wato kawai mutum shi wasu abubuwa kawai yake rayawa a cikin zuciyarsa ya rike addini ba komai ba a wajen basirarsa da tunaninsa lahawan shi ne wasa ta hanyar yin amfani da kwakwalwa wajen wasa ne la'iban kuma shi ne wasa ta hanyar yin sa a aikace wajen wasa ne don haka ka kyale mutanen da suka rike addini su ya zamanto la'iban ta hanyar wato yin wasa a aikace walahawan ko kuma yin wasa a basirance ba sa kwatanta abun da ya dace a cikin tunaninsu ba sa tuno alkhairi sai wasu abubuwa kawai suke tunanin rereye ta khayyulat wanda ba shi da amfani wa gharratuhum alhayatud dunya sannan kuma rayuwar duniya kawai ta ruɗe su in ana magana addini ba shi suke damuwa da shi ba abun da ya dame su rayuwar duniya don haka gharratuhum dama ita duniya kawai mai ruɗa ce kullum tana ruɗe mutum domin mutum yana cikin ruɗuwa da ita ne ake ɗaukar ransa bai ankara ba lokaci yasa rayuwar duniya gaba ɗaya gurur ne abin da yasa Allah ya kira shi gurur bayi da tabbas wato gurur shine abin da bashi da tabbas ana cewa rayuwar duniya gurur saboda lahira kishiyar duniya tana da tabbas ita lahira tabbas ce ba wani abin da ba daidai ba a cikinta ko ba wani abu da mai karewa ne a cikin lahira in mutum ya je aljanna ba abin da zai kare duk abin da yake so ko yaushe akwai sannan rayuwar kanta tabbas take ita rayuwar lahira ba a ƙarya a can gaskiya ne kullum ake faɗa kuma daidai ne abin da ba daidai ba daidai ba ne a rayuwar lahira amma a rayuwar duniya abin da ba daidai ba sai a ce maka daidai ne abin da daidai ne sai a ce maka ba daidai ba ne abin da ƙarya ne sai a ce maka gaskiya ne abin da gaskiya ne sai a ce maka ƙarya ne mutumin kirki a ce ma mutumin banza ne mutumin banza a ce ma mutumin kirki wani aikinsa kawai ya shiga media ya tayaba wani har sai ya wanke shi a gaban jama'a tare da cewa mai laifi ne wani kuma aikinsa ya shiga ya ta muzanta wani har sai ya yi kokarin cewa zai kawar da mutuncin wani alhali ko mutumin kirki ne wani a rayuwar duniya kenan shi yasa rayuwar duniya gurur ce ko akwai wadata, ko akwai jin daɗi, ko akwai wani abu, wata za ka ga jin daɗin ya ƙare, ko ko mutum ya ƙare ya bar jin daɗin wa wasu. Da shi yasa rayuwar duniya gurur ne, amma rayuwar lahira jin daɗi, in dai mutum ya shiga gurin jin daɗi har abada jin daɗin ne kawai, baya ƙarewa ko bai barin gurin a ce lokacinsa ya ƙare. Amma rayuwar duniya kana jin daɗi, ko mutum yana cikin jin daɗi sai a ce a rayuwa ta ƙare, haf kawai shi kenan sai ya wuce. Ko kuma yana nan ga rayuwar tana nan, amma kuma abin jin daɗin da yake ji yanzu kuma ya ƙare, to rayuwar duniya gurur ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ittakhadhu dinahum la'iban walawan wagarratuhum alhayatu dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su. Wazakkir bihi an tubtala nafsun bima kasabat, Allah ta ka tunatarwa, ka yi wa'azi da shi, shi alqur'ani kenan. Malaman tafsiri suka ce wazakkir bihi adh-dhamir yana koma zuwa ga alqur'ani. In za ka yi tunatarwa, ka yi tunatarwa da alqur'ani. Babu tunatarwan da ya kai tunatarwa da alqur'ani daɗi, babu tunatarwa da ya kai tunatarwa da alqur'ani sauƙin fahimta, musamman in ya samu zuciyar da take da imani. Haka wazakkir bihi, ka tunatar da su da shi alqur'ani. An tubtala nafsun, kar a kai matsayin lokacin da za a kunyata rai, tun kafin lokacin kunyata rai ya zo. An tubtala nafsun, malamai suka ce an tufdaha nafsun, shine kar a kunyata rai. Wasu malamai kuma suka ce an tubtala nafsun, an tujza nafsun, wato an tubtala an tujza, kar a kai tun kafin lokacin da za a yi sakanya wa rai ya zo. To kafin lokacin sakamako ya zo, yi musu wa'azi don su gyara, ko kuma kafin lokacin da za a ji kunya ya zo, yi musu wa'azi don su gyara, ko kuma an tubtala nafsun an tusallama nafsun, ko kuma yi musu wa'azi tun kafin lokacin da za a miƙa rai ga gurin da ya dace a miƙa ta. To tun kafin wannan lokacin miƙawan ya zo, yi musu wa'azi. Za a kunyata rai bima kasabat, sakamakon abin da ta aikata a duniya. In an zo lahira za ta ji kunya. Allah kiyaye mu da jin kunya a lahira. Allah ce laysa laha min dunillahi shafi'un waliyyun wala shafi'. Ranar lahira rai ba ta da wani koma bayan Allah wanda zai zama wali, abuna waliyun makusaci, wala shafi'un ko kuma mai ceto. Babu wata rai da za ta zo da wani makusaci da zai ce ya tsaya masa a gaban Allah. Ba wani wanda ya tsaya wani, ko kuma ya ce a sake shi, ko kuma ya ce a na fanshe shi, ko kuma ya ce a mana alfarmarsa. Babu wannan a gaban Allah subhanahu wataala. Don haka laysa laha min dunillahi waliyyun, in dai koma bayan Allah ne bai sai zo ya ce shine na kusa da wane ba. Saboda haka qaribun shine waliyyun, in ji malaman tafsiri, wato ba wani wanda zai zo ya ce shine a wannan madangi na ne a kyale shi. Ba wanda zai wani. Wala shafi'un, ko kuma wani wato mai ceto ya ce ai wannan kan na gane yana da laifi amma dai a tura shi ya wuce. A babu wannan a lahira. Allah ce wa in ta'dil kulla adalin la yu'khadh minha, da zaka zuba duk kokarin iya kokarinka shine wa in ta'dil kulla adalin. Malaman tafsiri suka ce da zaka zuba iya kokarinka wajen kurewa, ka kure wajen kokari na ilan mutane zuwa ga addinin Allah. La yu'khadh minha, duk iya kokarinka da zaka zuba ka baza don wai ceto rai, wato ka bayar don ai ceto, duk abin da zaka bayar ka bayar, in kuɗi ne in bayani ne in magana ne, shine wa in ta'dil kulla adalin, da zaka zuba duk abin da zaka zuba na neman fansar rai daga Allah subhanahu wataala ko daga azaban Allah. La yu'khadh minha, ba za ka yi wannan abun a dalilin wannan rai ba, ko a madadin wannan rai ba, ba za a yi haka. Shine malaman tafsiri suka ce law tabdul kulla mabdulin, da zaka zuba duk abin da zaka zuba na kokari da himma da menene don wai a ce fansa ga ran da Allah ya ce azabtar da ita za a yi, to la yu'khadh minha, ba za a karbi wannan abun madadin azabtar da ita ba. Allah ya kiyaye. Allah ce ulaika allazina ubtilu bima kasab, ulaika wadanda rayuwar duniya ta rudar da su, suka rike addinin su abun wasa, wadannan ubtilu bima kasabu, an kunyatar da su bima kasabu sakamakon aikin da suka yi. Wato ana kunyatar da su, ubtilu an kunyatar da su bima kasabu sakamakon abun da suka aikata. Allah subhanahu wataala ya ce a lahum sharabun min hamim, suna da abun sha, min hamimin, na daga ruwan zafi, ruwa mai tsananin zafi mai kona shi ne zai zama ruwan shan su wanda suke cikin wuta. Allah kiyaye mu. Ruwan shan da ana sa shi kafin ya je ciki ma kayan cikin sun fita ta dubura, saboda haka ruwan sha ne mai tsananin zafi wanda yake zubar da kayan ciki ta waje. Wa azabun alimun, da kuma azaba mai radadi, bima kanu yakfurun, sakamakon saboda dalilin kafircewa da suka kasance suna yi. Azaba mai radadi za su dangana. Allah kiyaye mu daga ita. Na'am.
Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kallazi istahwathu ash-shayatin bil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kul ga ya mutu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anad'u min dunillah, yanzu ma koma muna kiran koma bayan Allah, ma la yanfa'una, abinda ba zai amfane mu ba, wala yadurruna, ko bai cutar da mu. Yanzu mu koma mu kira abinda bai isa amfane mu ba, bai isa cutar da mu ba. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, yanzu ma koma mu koma baya akan abin da da muke kansa na kafirci bayan da Allah ya riga ya shiryar da mu. Mu kira wani Allah ba Allah ba, mu kira wani koma bayan Allah wanda bai amfanarwa bai cutarwa. Mu koma da baya Allah ya shiryar da mu, ana maimakon a yi gaba, sannan kuma sai mu koma da baya mu zaɓi kafirci akan musulunci, mu zaɓi kafirci, mu zaɓi ɓata akan shari'a. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kallazi istahwathu ash-shayatin fil ardi hayran, mu zamanto kamar wadda shedanu suka fauce shi, suka dauke shi, suka jefa shi cikin bata. Istahawatu shine adallatu shayatin, wato shedanu suka batar da shi. Mu zama kamar haka fil ardi, wato mu zama muna yawo a cikin kasa kamar wadda shedanu suka batar shi, suka dauke shi, suka dasa shi cikin bata a jeji, ya bata hanya ya rasa inda zai hayrana, yana cikin dimuwa, yana cikin rudani. Mu zama haka, mu bar Allah, mu koma kiran wani Allah, wato wanda baya amfanarwa baya cutarwa. Kai ka ce wanda shedanu suka batar da shi a jeji, suka sa masa batar basira, ya zama yana ta yawo a cikin jeji, ya rasa hanya, yana cikin dimuwa. Lahu ashab, yana da abokanai waɗanda ya da'unahu, suna kiransa, suna ce zo mana, ga mu nan muna kan hanya, zo mu tafi, zo mu tafi. Shi kuma ya kasa zuwa gurin abokanansa saboda shedanu sun gama da hankalinsa. Wato kamar wanda jinni suka ɗebe shi, ya zamanto ya samu taɓuwa a cikin hankalinsa, yana yawo a cikin jeji bai san ina ne hanya daidai ba. Abokansa kuma bai san wani hali yake ciki ba, suna cewa wane zo mana, ga muna kan hanya, ga hanya nan dai, zo mu bi hanya. Shi kuma yana ta ɗimuwa a cikin jeji. To wannan shine misalin wanda ya bar addinin Allah, ya koma addinin da ba Allah ne shi a yi, ko ya kama wani son zuciyarsa, ko ya kama wani abu daban. Shine yana cikin jeji ne kawai, yana ɗimuwa kamar wanda shaidanu suka kai cikin jeji. Fil ard, wato istahwadhu shayatin fil ard hayrana, yana cikin dimuwa da rudani, ya kasa gane ina zai biya gane hanya. Lahu ashabun, yana da abokanansa, yad'unahu, suna kiransa, ila al-huda, ila at-tariq, wato zuwa ga hanya, suna cewa zuwa ne, ga hanya nan, zo mu bidan ta nan ne zamu fita, amma ya kasa. Yanzu ba zama haka, suna ce masa itina, zo mana, zo nan, idan ka zo nan, ga hanya nan, nan mai hanya, zo mu bi. Allah ya ce kul, ka gaya musu, inna hudallahi, lallai shari'ar Allah, huwa al-huda, shi ne shari'a. In dai kana neman shari'a, to shari'ar Allah, in wanda duk ya rike shari'ar Allah ya tsira. Allah ya samu rike shari'ar Allah. Allah ce wa umirna linuslima li rabbil alamin, ka gaya musu, mu ba komai ba illa kawai, wa umirna, an umarce mu, linuslima, mu miƙa wuya gaba ɗaya, komai na mu miƙa shi, li rabbil alamin, ga ubangijin talikai, Allah kenan. musulmi na kwarai shine mai mika al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, bashi da sauran zaɓi. In Allah yake ayi kaza, shikenan yayi, bashi da zaɓi, bashi da abun da yake nema wanda yake ba daidai ba. Abun da duk aka ce yayi shi yake yi. Haka umirna li nuslima li rabbil alamin, an umarce mu mu yi kauya li rabbil alamin, ga ubangijin talika shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an aqimu salata, sannan ku tsaye da sallah. Ku tsaye da sallah ba kawai ku yi sallah ba. Allah ce wa an aqimu salata, iqamatu salah, wato ku tsaye da sallah yadda ya kamata, ku yi ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Kar ku bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yin sallah. Ku yi sallah yadda ya kamata. Wa an aqimu salata wattaquhu, ku ji tsoron Allah. Wa umirna lin muslima li rabbil alamin, an umarce mu mu yi kauya ga Allah ubangijin talikai. Wa an aqimu salata, sannan ku tsaye da sallah. Bayan shahadatai sai iqamatu salah. Wato wa umirna lin muslima li rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan wa an aqimu salata, sannan sai iqamatu salah. Bayan shahadatain sai sallah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah shine as-salah ba'da shahadatain. Idan ayyuka ne to sallah ake zuwa. Idan salawat, indai sallah ce kyau, to shikenan duk sauran ayyuka ma yayi kyau, ba sai ma an tambaya ina suke ba. Amma wanda duk ya zayya a sallah, ya zama ya tuzartar da sallah, to fa huwa lima siwaha adya, to zai iya tuzarta duk wani abu kuma bayan sallah. Wannan sallah ita ce mafi girman al'amari, ita ce ginshikin al'amari ne, ita ce ginshikin addini. Wanda bai tuzarta sallah, to zai iya tuzarta komai. Haka Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wattaquhu, ku ji tsoron Allah, ku yi taka tsantsan da dokokin Allah. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun, Allah shi ne wanda za a taro ku zuwa gare shi, ba wani wanda za a taro ku zuwa gare shi sai Allah subhanahu wataala. Za a taro ku zuwa gare shi ranar tashin alkiyama. Na'am.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard, Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai, da ƙasai bil haqqi, ya halicce su da gaskiya, ba wasa a cikin halittar su. Wanda duk ya kalli sama ya san lalle wannan wanda ya halicce ta Allah ne, da ba don Allah bane da an samu matsala, da ta rushe ko wani gefe a ce ya samu, an samu ya rushe ko tsagewa ma, da ta tsage tsawon lokaci ita aka fara halitta kafin halicci mutane su zama a doron gaskiya. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta yadda suke kuma har yanzu tana. Don haka Allah shine wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai bil haqqi, don tabbatar da gaskiya, kuma ya halicce su da gaskiya. Allah ce wa yawma yaqulu kun fayakun, ranar da Allah zai ce kasance, sai abun ya kasance, shine tashin alkiyama. Ko kuma ranar da Allah zai ce albayi su taru, sai su taru. Ranar da duk Allah ya ce abu kaza ya kasance, shikenan sai ya kasance. Qauluhul haqq, maganar Allah magana ce ta gaskiya, ba zai ce kasance kuma abun ya kasa kasancewa ba. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, ko sai ya kasance. Walahul mulk, ga Allah kadai mulki yake. Yawma yunfakhu fi sur, ranar da za a yi busa a cikin kabu. Turan da Allah ya halicci sama da ƙasa, ya halicci duniya, Allah ya halicci malaku Israfil, mala'ika Israfil, Allah ya halicci ƙaho sai ya bashi. Tura nan mala'ika Israfil ya ɗora ƙahon a bakinsa, ya haka da wuyansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito, yace ya bazan razana ba alhali tura nan da Allah ya halicci sama da ƙasa. Idan ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambaci wannan hadisan a ƙarƙashin wannan aya. Allah ya halitti mala'ika Israfil, ya halitti ƙaho ya bashi, yace fadin kofar ƙahon ya fi fadin sama, aka bashi ya dora a bakinsa. Tun da ya dora a bakinsa, ya miƙa wuyansa kawai saura hurawa, kuma idanuwansa tun ranar suke kallon al'arshin Allah, yana jiran umarnin Allah. Ko kifta ido baya yi, kar a bada umarni bayan ya kifta idonsa. Daga tun ranar kawai ya kafe idanuwansa, wa absaruhu shakisatun ila al'arsh, أو إلى عرش الرحمن إذا نوانس سنة كالله زواج على عرش الله ينزل ينتظر الأمر من الله ينزل أمرني لك الله كوي أنا سوى بوسى كفوره كتياي كوي زي بوسى يتي زي بوسى كفوه قداؤه زي بوسى كفوه نفلكو الفضاء الأكبر إني بوسى هو زي ترجتي يريكتي idan an kirgice an rasa inda za a sa kai sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sake ce masa ya sake busa kafo zai busa kafo in ya busa kafo wannan kuma fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah in ya busa kafo wasu malamai suka ce busa biyu za a yi busa na farko kawai na mutuwa shine wa nufika fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra فإذا هم قيام ينظر أما حديثة سنونا زي بوسا قهو سوءوك بوسا قهو نفركو شيني يوم الفضع الأكبر لأن دزاء جري جزا متالي هنك لنسي تاشي سلسة إن دزاتي متالي سبقاسا تاجري جزا شيني بوسا قهو نفركو إذا أي جمعي قبادة لا يسيوا فضع الأكبر زي شكتكين بوسا قهو نفركو خوكما زي شكتكين بوسا قهو نبيو يوم الفتح الأكبر شين يعني بوسا قهو نبيو كوا زي تاكي أترجي سي لا ند ذا أغا زنجلين دا شما تاكي أكا دي فرد شي لويني لا لان ياسا تايز يا دون فريد سؤال يوم الفتح الأكبر كير تشين ملائكا ينا ننينا جرا النبي صلى الله عليه وسلم يسي زي بوسا إذا ني بوسا فصائق من في السماوات ومن في الأرض دك أبن دي تسكين سوا لكاسا زي قبال إذي فالي ما تشي إلا من شاء الله sai hamalat al-arsh wadanda suke dauke da al-arshin Allah su suna nan ba za su mutu ba wannan busan gaho ne sai malaku israfil shi malaika mai busa gaho shi ba zai mutu ba wannan lokaci sai jibril wa mika'il su ma ba za su mutu ba wannan lokaci idan suka tsaya a haka Allah subhanahu wataala zai tambaye shi me ya faru da ka busa gaho sai ce ya Allah da ka umarce ni na busa gaho ina busawa duk kowa ya mutu a duniya sewa akwai wanda ya saura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa a'lamu biman tabaqa alhali Allah shi yafi sanin waye ya saura ya ce akwai wanda ya saura ya Allah ya ce su waye suka saura ya ce malaika jibril yana nan malaika mika'il yana nan hamalatul arsh suna nan ni ma ina nan sai Allah ya ce malaika jibril da malaika mika'il su mutu sai malaika israfil ya ce ya Allah malaika jibril da malaika mika'il su ma za su mutu yace nace su ma su mutu shikenan kawai sai malaika jibril da malaika mika'il su ma sai su mutu sannan sai ce sai waye shikenan yace akwai hamalatul arsh suna nan ni ma ina nan sai ce hamalatul arsh su mutu yace malaika israfil sai waiwaya sai ga hamalatul arsh su ma duk gaba ne su mutu sai ce sai wa sai sai ni kadai ne ya Allah ban mutu ba sai ce to kai kuma kai ma ka mutu sai malaika israfil shi ma sai ya mutu ba wanda zai saura wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram Allah ne kawai zai saura ba wanda zai saura duk komai ya kare kowa an yi rayuwar duniya ta kare abubuwa sun kare mala'iku ma kowa ya mutu masu daukan al'arshin Allah ma sun mutu sai Allah ya ce al'arshi sai da kanka yadda nake so sai al'arshin Allah ya daidaita bisa yadda Allah yake so saurak Allah sai ce waye ya saura yake da sauran mulki ko ya mallaki ransa ko ya mallaki kaza ko wani abu yake da shi saura shiru ba wanda zai magana sai Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar ba abun da ya saura duk mulki da kowa da komai kowa ya dawo lillahi alwahidil qahhar ga Allah kadan alwahid kadai tace alqahhar gagarau kowa ya mutu ya dawo ba wanda ya gagari Allah shi yasa yace al-qahhar saboda ka shi kadai ne saura Allah subhanahu wataala za a zauna tsawon lokaci a haka kowa kawai ya kare sannan sai Allah subhanahu wataala yace ina malaku israfil tashi farko sai tashi hadisi ne take sai Allah subhanahu wataala yace malaika jibril da mika'il su tashi sai malaika jibril da mika'il sai su tashi sannan sai yace israfil ya tashi sai shi ma ya tashi hamalatul arsh su tashi su ma su tashi sai Allah ce malaika israfil sai ya sake bashi wannan kafa sai ya sake dauka sai Allah ce sake busa kafo dukkan bayina su taru in musu hisabi, yan aljanna su je aljanna, yan wuta su je wuta. Shine summa nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Sai malakul maut, amara malakul israfil sai busa kaho, yana busawa, to nan ne kasa za ta ringa tsatsagewa. Duniya duwatsu suna tashi gaba ɗaya, da kasan hajiri yana wucewa haka duwatsu suke wucewa. Kasa tana tsatsagewa, girgiza kawai ake ko ta ina, jinnuwa babu su. Duwatsu sun rushe, balle gini da ɗan adam yayi. Kasa ta rushe, farkon inda zai fara rushewa shine kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine zai fara tsagewa, mala'ika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fitowa. Sannan kasa ta rinka tsatsagewa, ana ta fitowa, ana ta fitowa. To nan ne za a tafi taruwa a yi hisabi a gaban Allah subhanahu wataala. Shine walahul mulk, ga Allah kadai mulki yake. Yawma yunfaku fi sur, ranar da za a yi busa a cikin kabo. A yi busa, kowa ya kare, kowa ya mutu, a tambayi mala'iku su waye suka saura, a faɗa su ma su mutu, wani ma su mutu, su waye ma su mutu, saura mala'ika mai busa kabon shi ma ya mutu, babu sauran wanda ya saura. Shine Allah subhanahu wataala, walahul mulk yawma yunfaku fi sur, shi kadai zai saura. Sannan a yi busa gaho na biyu, sannan kuma sai a saki tashi. Alimul ghaibi wa shahada, Allah shine masanin ghaibi, abun da ya kura wa shahada, da abun da yake halarci Allah kadai ya san shi, babu wani wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala. Wa huwa al-hakimul khabir, Allah shine al-hakim, gani cikin aikinsa, duk abun da ya ba gyara, abun da ya daidai ne, ya zuba wasu a cikin azabarsa bi adalihi, da adalcinsa saboda ya yi daidai, ya zuba wasu cikin rahmarsa bi rahmatihi, ya sa su gidan aljanna da rahmarsa, hakan ya yi daidai. Haka Allah shine al-hakimu gwani, al-khabir masani ne ba da labari game da abin da bayi suka aikata. Haka tashin alkiyama tana nan tafe, kowa ya kamata ya shirya, Allah ba mu ikon shiryawa da ayyuka na kwarai ba da ayyuka wanda ba na kwarai ba. Na'am.
Wa idh qala ibrahimu li abihi athara atattakhidhu asnaman alihah inni أراك وقومك في ضلال
مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المنقين. الله سبحانه وتعالى سيكوما للاشين النبي صلى الله عليه وسلم da kissar annabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wato in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa kafirai sun yi kafirci, sun muzanta masa, sun yi duk abin da suka yi ba ruwansu da addini, to sai Allah ya ce bari ya kawo masa kissan annabi Ibrahim ya sake ganin maƙiya Allah irin yadda suka yi da annabawan farko, don hankalinsa ya kwanta. Domin yawanci idan ana yi ma abu, in kai ɗaya ake yi wa kafi damuwa, amma in da yawa ne yawanci sai ka ga da ɗan sauƙi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tuno wa annabi sallallahu alaihi wasallam kissar annabi Ibrahim. Kuma shi annabi Ibrahim sai fara samun adawa din ma shi daga gida ya same ta daga gurin mahaifinsa. Karewar adawa ke, kuma karewar tashin hankali kenan, a ce annabin Allah mahaifinsa bai imani ba, wanda akwai tashin hankali a ciki, wanda ba annabi ba, mutum ma wanda yake rayuwa a yanzu a ce babansa baya kan shari'a, ai akwai tashin hankali. To balle kuma annabin Allah a ce ga babansa nan baya kan shari'a, akwai tashin hankali cikin haka. Kuma don a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shiriya a hannun Allah take, aikinsa kawai shi ne isar da sabo. Da shiriya a hannun annabawa take, da farko wanda annabi Ibrahim zai fara shiryarwa shi ne babansa. Amma shiriya ba a hannunsa take ba, a hannun Allah take. Allah bai so ya shirye da wannan baban ba, don haka dole ya zauna haka. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo kissan annabawa ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu, ya dau aya, ya dau darasi, ya gane cewa an walakanta annabawa tun kafin shi. An yi musu abin da ba daidai ba, ko mutanen farko sun kafircewa Allah, ba yanzu ne aka fara kafircewa. Haka Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi, ambata musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai takaliri malaman tafsiri suka ce wadhkur idh qala ibrahimu li abihi, ambati yayin nan da Ibrahim yake gaya wa babansa azara, shine azara. Idan ka duba malaman tafsiri suka ce sunan baban annabi Ibrahim kenan Azara, wai suka ce ba sunansa bane Azara, kai wai suka ce ma gunkin da ake bautawa ne Azara. Wa idh qala ibrahimu li abihi lima ta'budu Azara, wasu haka suka faɗa. Wasu kuma suka ce wa idh qala ibrahimu li abihi Azara,
azaran babansa ne, don babansa ya zama azara, to menene a ciki? Haka wasu malamai suka ce, tunda Allah ya nassa cewa li abihi azara, to kai babansa ne azara. Wasu malamai kuma suka ce babansa ne, kowan babansa ko ƙarin babansa, li abihi azara. Amma ai ko a suratul Maryam dukkan ayoyin alqur'ani suna nuna cewa baban annabi Ibrahim bai yi imani da sabon da annabi Ibrahim ya zo da shi ba. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kuma can sai baban yace, qala sai baban yace, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Daga ji kiran baba ne kenan. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya kai wannan yaro Ibrahim, saboda haka wannan ya nuna babansa ne, ba laifi bane, don Allah subhanahu wataala ya kaddara haka, kuma don an kira sunan babansa Azara ba wani abu bane, tunda Allah ya ambaci haka. Amma dai malamai sun yi ta maganganu, wasu ma suka ce sunan babansa kaza ne da abubuwa da yawa, ko tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir idan ka duba za ka yi ta gani irin wannan. Amma duka wannan ba shi ne mafi muhimmancin abin da muke so mu koya daga abin da Allah subhanahu wataala yake bayani a cikin ayoyin ba. Ko babansa ne, ko ba babansa bane, ko sunan babansa ne, ko ba sunan babansa bane, Al-Qur'ani ya tabbatar sunan babansa ne. Sauran wanda suka ce ba sunan babansa bane cikin manya-manyan malamai magabata, in sun kawo hujjoji wanda ya tabbatar da haka, shikenan fa lillahi alhamdu. Ko su kawo wata aya wanda ta tabbatar da haka, ko wata karina daga wasu ayoyi, shikenan. Amma in ba haka ba, in muka dauka cewa li abihi azara, cewa babansa ne azara, babu laifi. Domin wasu isosi ma a wasu ayoyi, a wani guri, a wasu surori sun nuna cewa babansa bai yi imani da shi ba, ya yi dariya da shi, ba wani abu bane, ba damuwa bane. Yawanci ana nuna wa mutum ba sai ya yi tambaya irin wa'innan abubuwan ba, wani musamman sai ya zauna ya turo tambaya, menene sunan asalin sunan baban Ibrahim, ko kuma shekara nawa annabi Nuhu ya yi, ko kuma shekara nawa annabi Adam, duk wannan ba su bane. Tauhidi kawai ake so ka gane. Yasa su din ma Allah bai damuwa su sai ya ambata su, ko ya ambata hakikanin su, ko ya dage akan sai an gane su. Darasin tauhidin kawai ake so a gane shine Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ambata musu, yayin da annabi Ibrahim yake gaya wa babansa Azara, atattakhidhu asnaman aliha, yanzu kuma ka zaka rika abun bauta ko ma bayan Allah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, lalle ni ina ganinka wa qaumaka da ma mutanenka da suke tafiya tare da kai, fi dhalalin mubin, kuna cikin bata bayyananniya. Ya za a riki gumaka kuma kuma bayan Allah? Haka annabi Ibrahim alayhi salam sai ya fara kira daga gida, shine wa anzir ashirataka al-aqrabi, ana fara baka ilimi, fara karantarwa daga gida, mutanen gidanku zaka iya gaya musu, kai iya abin da zaka yi, sannan kuma ka ci gaba da karantarwa a duk inda Allah ya kaddara zaka karanta. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض, الله تي هكذا muke nuna wa annabi ibrahim malakut as-samawat wal-ard, mun nuna wa annabi ibrahim alayhi salam malakut as-samawat wal-ard, wato mulkin samai da kasa. Malamai suka ce a'malul khalaiq, malakut as-samawat wal-ard a'malul khalaiq, ayyukan bayi, ayyukan halitta gaba ɗaya sai da Allah ya nuna wa annabi ibrahim wannan aikin wane ne, za a yi shi a shekara kaza, zai zama daga cikin al'umman annabi kaza, wannan shine irin aikin sa, wannan shine aikin wane shi kuma. Duk halittar duniya gaba ɗaya sai da Allah ya nuna wa annabi Ibrahim aikin da za su yi. Duk mutanen duniya gaba ɗaya Allah ya nuna wa annabi Ibrahim, shine wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin, don ya kasance cikin mutane masu sakankancewa cewa Allah shine Allah, shi kadai dace a bauta masa. Doka Allah ya nuna masa malakutas samawati wal ard, an nuna masa hakikanin ayyukan bayi. Malaman tafsiri suka ce annabi Ibrahim ya rinka tsine wasu ayyuka, sai ce masa wannan shine aikin wane, dan wane, jikan wane, daga cikin tsakon wane zai fito, a al'umman wane zai kasance, wannan shine aikin sa. Annabi Ibrahim ya gane sai subhanallah, kai Allah ya tsine wannan. Wani gurin kuma nuna masa wani aiki na alkhairi, yayi fatan alkhairi ga wannan. Wani gurin a nuna masa yana su tsinuwa, Allah subhanahu wataala ce wannan ai ba haka bane ya Ibrahim, wannan shine abun da zai faru, mun kaddara haka rayuwar duniya za ta kasance, ai wa'innan mutanen su wuce da irin wannan ayyukan nasu, su gama a saki tada wasu al'umma, aika musu wani annabi, su ma su yi irin aikin da za su yi, su wuce, duk sai da Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alayhi salam. Wa liyakuna min al-mu'minin, malaman tafsiri wasu suka ce wawun din nan za'ida kawai, wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi liyakuna min al-mu'minin, wasu malamai kuma suna cewa abadin ladabi wa alqurani ba a cewa za'ida tana da amfaninta da ba ta da amfani da Allah bai kawo ta ba suka ce duk abin da kaga ne a alqurani kai ba za'ida suka ce in an ce za'ida ƙari kenan Allah zai kawo abun da bai bashi da wani fa'ida gurin ku ce kai ba ku gano amfaninta ba haka wasu malamai suka ce saboda su suna cewa kai ba a cewa za'ida a cikin alqurani saboda wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard وليكون من الموقنين هكذا منين وليكون من الموقنين دنيا كسانت cikin masu kasance wannan sakan kan cewa to da yawa wasu malamai suna jayayya akan cewa a ce ba za'ida ko wa za'ida ko fa za'ida suka ce ku ce da muku gano ma'anar ta ba kawai amma Allah bai kawo ta a gurin a ce kuma za'ida maganar Allah ba maganar mutum bane amma kai zaka yi magana ya zama za'ida duk fasahar ka sai ka kawo wani abu da cewa to wannan ai ko baka faɗa ba mun gani to amma Allah subhanahu wataala in ya faɗi abu to shikenan kawai abun ya dace don haka suka ce kawai wal yakuna minal mu'minin wannan tabbas ne na'am
falamma danna 'alayhi al-layl wa akawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala
Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Ibrahim cikin mutane masu bautan gumaka ko masu duba sa'a a cikin taurari masu ɗauka kowa kawai in tauraro ya fito sai ce shi tauraron sa wancan shine Allahnsa mutum shi yake zaben Allahnsa da kansa tauraruwar ita ce Allahnsa in bata fito ba ma to ta je wani guri ne ran da duk ta fito ita ce Allahnsa so saboda haka idan mutum ya zo yana so ya yi wani abu to sai ya duba tauraron sai ya jira kan jima kawai wata gida sai shedan ya raya masa abu cewa kaza ne to shikenan sai zo ya ce Allahnsa ya ce masa ayyayi ko Allahnsa ya ce masa ya bari to shine malaikatu annabi Ibrahim alaihi salam da ya same suna yin irin wannan to shi ma falamma janna alaihi al-layl lokacin da dare ya duhu gare shi taurari suka fito ra'a kaukaban sai ya ga wato tauraro qala sai ya ce haza rabbi wannan shine ubangijina malamai suka ce ya faɗi haka ne ba don iya da itikadin cewa wannan tauraron ubangiji bane a'a yana so yayi tarayya da su ne su gane cewa eh shi ma yana tare da su bari su tafi a irin aikin da suke yi don yana so ya nuna musu tabbacin cewa wannan din ba Allah gaskiya bane ba za su gane cewa wannan ba Allah gaskiya bane sai yayi aiki irin nasu don ya tabbatar musu da ƙaryan abu wasu malamai suka ce wannan shine haza rabbi da ya faɗa ba yana nufin ubangijin sa itikadin ba wasu malamai ko suka ce a farkon lokaci shi kansa annabi Ibrahim bai gane yaya ya kamata ba ya kamata ne yayi tarayya da su cikin wannan wannan kuma malamai suka ce a kai ba zai ya koru a haƙin annabawa da zaran Allah ya ba su sako a ba wani magana ba san Allah ba ya san Allah Allah shine Allah don haka ya ce haza rabbi ne kawai don ya nuna musu cewa bari ya nuna musu ƙarshen al'amari ne sai sa falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban lokacin da dare ya duhu gare shi yaga ka tauraro qala sai ce haza rabbi wannan shine ubangijina sai an jima kadan sai dawo falamma afala lokacin da tauraron ya bata qala sai ce la uhibbu al-afilin kai ni kan ban yadda a ce Allah na zai bata ba ya bace kuma Allah na wanda ya halice ni wanda ya kamata mota masa la uhibbu al-afilin ni kan gaskiya daga yau bana son wanda inda yana bata Allah da yake bata bana son kuma ya kamata duk wanda Allahnsa yana iya bata ya kamata kare su to wannan shine hikima cikin abun da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce musu haza rabbi cewa yana so domin inda bai ce haza rabbi ba har su ga cewa ya bada la'akari da abun ba to don kawai ya bata sai zai ce musu kuna son bata tu a wannan zai sa ba za su dauka kamar yadda shi din idan ya dauka ya aikata ba wasu suka ce a haka ne ba yace to da yanzu da ya bata to idan ina neman biyan bukata yanzu ya bata ban ganshi ba to ina neman biyan bukata wai zai biyan mun bukata to ni daga yanzu kawai inda akwai Allah da kullun yana nan baya bata to ni shine Allah na amma wannan kam la uhibbu al-afiye zaka dume botan tauraro an sa masa shubuha wannan ke nuna raddi wa misa'i akwai mutumin da shi ba a masa raddi da ayan alqurani ba a masa raddi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto shirmanne ne sai a yi masa raddi da shirme kawai shi shirme ne yake kama hankalin sa, a ce masa to kana ganin kaza, to a koma a kaza, yana kawo kaza, kai kuma kana kawo masa kaza, to wannan sai gane cewa eh lalle ya faɗi kasa warware. Misali idan mutum ya ce a ba so ki auren mutuwa ba, yace ba so ki auren mutuwa ba, okay ba so ki auren mutuwa ba, eh mu da abinda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada ko kuma a fatuhu makka riwayoyi duka bi sun tabbata ya ce hajjin abuna a auren mutuwa da Allah ya halatta muku shi, amma an soke shi ila yawmil qiyamati Allah ya haramta shi, fa huwa haramun ila yawmil qiyamati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sahabbai wannan, amma sai wani yace a shi har yanzu kawai yana kai, domin ga aya tana nan a cikin alqurani, wataƙila bai san ulumul qur'an, akwai manusika tilawatan wa baqiya hukman, ko manusika hukman wa baqiya tilawatan, ko manusika tilawatan wa hukman, duk irin wannan suna nan a cikin ulumul qur'an, to bai dai gani ba wataƙila, yace kawai auren mutuwa yana nan, sai ka taimaka to kawo jatumarka mu ya auren mutuwa, tunda auren mutuwa yana nan, je ka kawo jatumarka. Mutum yace yana sha'awan auren mutuwa da ita, ka ajiye ta za mu yi wata hudu da jatumarka ya kaga ba wani magana a tunda aya ba ta abuna ba ya ce aya to ya kawo jatumarsa, ne kawo jatumarsa sai ya auren mutuwa wata hudu sai zai dauke ta, ko ba haka ba, ko kuma ƴarsa da ya haifa ta girma ta zo guduwa daidai lokacin da ya kamata auren da ita a kare mutuncinta, to a kawo ta ya auren mutuwa ƴarsa, ba wai a je a samu talakawa mabiya a ce ayi auren mutuwa kawai su ba su san abun nan ba, a'a wanda ya yarda dai ne fatawan cewa eh ayi auren mutuwa, to ya kawo ƴarsa ayi auren mutuwa, wannan shine abun nan. To akwai wanda shi kawai sai da irin haka ake tafiya, shike nan sai ayoyin alqurani suna nan ga masu imani su saurara, wanda suka fahimta su abun nan, amma wanda shi har yanzu yana gani abun nan, to sai ayi abun abun nan gwari-gwari irin yanda shi yake gani. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala idan muna raye gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya, sai dai muna ga tambayoyin sun yi yawa, wasu suna da muhimmanci, wataƙila zamu ƙara lokaci kamar irin gobe da jibi insha Allah ta'ala wa tambayoyi a dan ƙara musu, saboda yawanci mutane wasu sai su cewa don Allah a karanta sun aiko, wani ya ce ya aiko sau kaza, ya aiko sau kaza, to muna ga insha Allah ta'ala inda ba tambayar da an kasa gane ta, ko kuma ba a san ansanta ba, ko kuma an riga an taɓa bada ansanta, ko a wani guri aka bada ansanta, shikenan kawai ya wadatar da mu, mai bukatun ta sai je gurin kawai sai ya samu. Wallahu ta'ala alam. Saboda haka ina ga zamu iya dan ƙara mintuna na tambayoyi don a yi ta abu nan cikin tunda lokaci ya zo ya doso ga alamar cewa insha Allah ta'ala an doshi abu. Wallahu ta'ala alam.
Shugaban Amurka sai zama mata, ka ga ka je ne, ka ga an yi gaskiya ce, okay, wai shugaban Zimbabwe ne ya abu, ka ga daidai ke nan.
Ma'aikatan
me?
Masu bukatan gwamnati ko a fada wataƙila insha Allah ta'ala zai je kunnata dama ita gwamnati wani sa'i abubuwa in suka mata yawa sai ta manta da wa'ensu to amma mu a ɗan adam a kullum idan aka ga abinda zai sama wato zai sa gwamnati ta zamanto adalcinta ya ƙara cika kuma ta yi ƙoƙari ta kula shine ba abinda ya kai ga a tinatar da ita akan abun da ya shafi haƙƙin talakawanta saboda haka yana da muhimmanci a ce hatta Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin shigar da wasu bayin Allah da suka yi aiki suka yi kokari gidan aljanna to wa'annan wa'inda suka yi aiki shekaru da yawa suna aiki sannan kuma sun aje aiki tsawon wasu shekaru ba su samu haƙƙoƙinsu ba idan har Allah subhanahu wata'ala ya sa gwamnati bata samu labari ba ko kuma a takaddunsu bai iso gurin wa'inda suka tantanta ba to ya dace a ce gwamnati ta waiwaya ta didigigen wa'innan bayin Allah ta kuma nemi inda abinsu ya tsaya saboda musamman a cikin wannan wata mai albarka insha Allah ta'ala in wa'inda suke da mulki suka tsaya akan haƙƙoƙin talakawa suka kuma fito musu wannan haƙƙoƙi nasu insha Allah ta'ala za su ga ɗaukaka a duniya da lahira kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai la'akari da su a matsayin shugabanni masu adalci kuma kullum aka ce a tinatar da gwamnati ko kuma talakawa suka tuna cewa a taya su addu'a ko a tuna wa gwamnati abubuwa wani ya nuna talakawa ne masu biyayya ga ita gwamnati ne domin talakawan da ba su da biyayya yawanci sukan je ne su yi bore ko wani abu wanda baya haifar da abubuwa ko kuma su yi ta muzanta gwamnati a kafafen rediyo da sauransu amma su wanda sai suka zaɓi ko guraren karatun alkur'ani ko makamantan haka don a yi tunatarwa ta sigar da ta dace kamar yadda sunna ta tanada don gwamnati ta waiwaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya sa masa mutane waɗanda za su rinka tunatar da shi idan ya manta don haka muna ganin wataƙila idan mantuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ita gwamnati ta tuna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa
ta yi abin da ya dace a kan waɗannan bayin Allah domin su samu haƙoƙinsu da iyalai da sauransu. Akwai jinya, akwai abinci, akwai rashin lafiya, akwai ɗawainiyoyi, akwai baƙi, akwai tafiya, duk wannan abubuwan da suke jira su samu don gudanar da al'amuransu ne. Wani ma ba a gidansa yake ba, yana so ya sayi gida. Duka wannan ya kamata wanda duk ya yi ƙoƙari insha Allahu ta'ala aka kula da wannan al'amari nasu, ya zaƙulo musu wannan al'amari, insha Allahu ta'ala Allah zai masa sakayya da alkhairi. Shi ma lokacin da zai shiga halin ƙaƙani kai yana buƙatar taimakon Allah, insha Allahu Allah zai taimake shi. Muna fatan gwamnati ta kalli wannan al'amari sannan ta fito musu da abun nan. Wanda aka ɗauka idan ba a yi kula da wani ɗaukan soja ne tukuna na wani lokaci, idan bakwai ga wata waɗanda suka tafi training bayan batch na gaban su sun sauko, su ake nufi. Okay, ba wani bayani, ba ɗaukowa ba kenan. Okay, suna buƙatar a taya su da addu'a ko kuma suna buƙatar a ja hankalin gwamnati cewa ta bi kadun abu. To wannan lalle ya dace a ce an bi kadun abu shi ma a gwamnatance domin waɗanda suka jaraba ɗin su samu cimma nasara. Sai dai wannan kuma in dai har rizalin bai fito bane kwata-kwata, ba mamaki wani abu ake wanda haƙƙin wanda suka yi abun ne. Amma ni na ɗauka ko an fito da shi ne sai zama arin jayi wani guri ba a yi musu adalci ba. In dai ba a fito da shi ba wannan kamar yi ba wani jawo hankalin ko gwamnati ko wani abu na akan wannan al'amari. Saboda kowa da irin balle ma harka ta security ai abu ne kawai a boye suke yi. Ba za ka san wa suka ɗauka ba ko kuma yaushe suka ɗauka ko kuma wa za su ɗauka ba. Ko kuma kawai da kuka yi jarabawan tukun na lokacin ɗaukan ku bai ba. Wannan duk wannan ba sai mun yi magana akan su gaskiya. Wallahu ta'ala a'lam. Dukkanmu gaba ɗaya da irin buƙatun da kowa yake da shi, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu. Wanda ya turo ya ce abuna mashin ɗinsa ya tsufa, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da mashin mai lafiya kuma sabo, kuma insha Allah ta'ala har ma mota ya rinka zuwa guraren alkhairi, manufofinsa guraren alkhairi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abun hawa mai lafiya wanda zai rinka zuwa guraren alkhairi. Dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin buƙatunsa. Waɗanda suke cikin halin ƙaƙani kayi, akwai waɗanda sun fuskanci za su yi aure bayan sallah, ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi nasara. Akwai waɗanda kowa da irin abin da ya ambata. Akwai mai naƙuda a haliyan suna cikin naƙuda, Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ta lafiya. Allah ya ba su zuriya tsayiba, Allah ya sa su zuriyan kuma su fito lafiya ƙalau. Ita mai aihuwan Allah ya ba ta lafiya ya ƙarfafe ta, Allah kuma ya sa su samu ikon tarbiyyan wannan zuriya ɗin yadda ya kamata. Ya azurta mu da su da arziki na halal domin ciyar da wannan zuriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya. Dukan mu gaba ɗaya muna addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da zuriyarmu da iyalanmu, ya tabbatar da mu bisa addinin musulunci. Kowa da kowa da irin buƙatarsa. Wanda suke halin ƙaƙani kai Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su, ya kawo musu mafita. Wanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya, ya kawo musu sauki. Mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita zuciyarsa, Allah ya fi mu sanin buƙatarmu. Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعاتق رقابنا ورقابهم ورقاب أجدادنا وجداتنا من النار في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الشهر المبارك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وعاتق رقابنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا واتمم لنا رمضان بخير انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.